sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da daren wannan rana ta Talata. 2 ga watan Janairun shekara ta 2024. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Da fatan an muni lafiya. Bayan labaran duniya, zamu kawo muku wani rahoto game da muradin ƴan Najeriya cikin wannan sabuwar shekara ta 2024. Muna kuma tafa da wata tattaunawa da wani malami daga Najeriya yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishin muryar Amurka a game da abubuwan da ke takarwa wajen haddasa fitintunu da rashin zaman lafiya a Najeriya. Bayan nan kuma zamu gabatar muku da rahoton na musamman kan wannan sabuwar shekara ta 2024 wanda Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana. Sai kuma labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger. To amma kafin mu kai ga rahotannin namu, da farko ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran. Wani harin da Isra'ila ta kai da jirgi mara matuki da daren yau dinnan Talata kan ofishin kungiyar Hamas da ke wani gefen birnin Beirut ya halaka wani babban jami'in kungiyar Hamas mai suna Saleh Al-Aruri, a cewar kungiyar mayakan da kuma kafafen yada labaran gabas ta tsakiya. Aruri ya kasance wani babban jami'in kwamitin gudanarwar kungiyar Hamas, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ɓangaren mayaka na kungiyar da ake kira bataliyar shahidai ko kasan brigade, wanda ta kai wani hari mai tsanani a Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba. Bara Amurka ta yi tayin dala miliyan 5 ga duk wanda ya samar da bayanai game da shi. Rundunar sojin Isra'ila ta ki cewa komai kan wannan rahoton. To amma irin wannan harin yayi kama da matakan aiwatar da alwashin da Isra'ila ta sha na kashe shugabannin Hamas yayin da yakin da take yi da kungiyar Hamas din ya shiga wata na uku. Shugabar jami'ar Harvard ta nan Amurka, Claudine Gay, ta yi murabus a cewar jaridar Harvard Crimson ta ɗaliban Harvard a yau dinnan Talata, bayan da ita da wasu sauran shugabannin fitattun jami'o'in Amurka suka fuskanci matukar caccaka saboda irin yadda suka bayar da ba'asi a gaban majalisar dokokin tarayyar Amurka game da batun tsanar Yahudawa. Wa'adin Gay shine mafi gajarta a tarihin jami'ar Harvard, a cewar jaridar. Kuma murabus din nata ya biyo bayan karuwar matsin lambar bukatar hakan ne tun a watan jiya, bayan da shugabar jami'ar Pennsylvania Liz McGill ta yi murabus da ita. Gay da McGill da kuma shugabar cibiyar fasaha ta Massachusetts Institute of Technology Sally Columbot sun bayar da ba'asi a gaban wani kwamiti na majalisar dokokin tarayyar Amurka ranar 5 ga watan Disamba game da tsanar Yahudu a jami'o'in, biyo bayan barkewar fada tsakanin Isra'ila da Hamas a watan Oktoba. Rasha ta kaddamar da wasu munanan hare-haren makamai masu linzami waɗanda suka halaka mutane akalla hudu baya ga raunata gomai a Kyiv da Kharkiv, a cewar jami'an Ukraine dinnan a wato yau dinnan Talata. Rundunar sojin saban Ukraine ta ce sojojin Rasha sun yi amfani da jirage marasa matuka 35 da makamai masu linzami 99 ciki har da wasu da aka harbo daga jiragen sama da jiragen ruwa. To amma bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkabo dukkanin jiragen da kuma 72 daga cikin makamai masu linzamin. Hukumomi sun kwashe sa'o'i suna gargadin yuwar harin jirgin sama, suka yi ta gaya mutane da su nemi mafaka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan Turkiya sun kama wasu mutane 33 da suke zargi da gudanar da ayyukan leken asiri ma kungiyar leken asirin Isra'ila ta Mossad da kuma farautar wasu baki da ke zama a Turkiya, a cewar ministan cikin gidan Turkiya din Ali Yarkaliya a yau dinnan Talata. A watan jiya, jami'an gwamnatin Turkiya sun gargadi Isra'ila game da abin da suka kira sakamako mai tsanani, muddin ta yi yunkurin farauto mambobin kungiyar mayakan Hamas waɗanda ke zama wajen Falasɗinu ciki har da Turkiyyar. shugaba Recep Tayyip Erdogan ya yi gargadin cewa hakan zai kasance wani babban kuskure. Turkiya sabanin akasarin kawayenta na Turai da wasu kasashen Larabawa ba ta daukar Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci.
Da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotannin mu kuma zamu bude taskar namu daga Najeriya. Yayin da mutane a fadin duniya suke ci gaba da shaukin shiga sabuwar shekara, lokaci ne da mutane kan yi waiwaye kan al'amura da suka faru a shekarar da ta shuɗe da kuma daukan wa kansu kudurori da ma bayyana muradinsu kan abubuwan da suke fatan cimmawa. Dalilin haka ne yasa wakiliyar muryar Amurka Rukayyi Urkayya Basha ta yi tuntuɓa don jin irin muradin da 'yan Najeriya ke fatan gwamnatin kasar za ta biya musu. Urkayya, gare ki.
Kowace sabuwar shekara al'umma da dama na shigarta ne da muradun da suke son cimmawa a rayuwarsu. Kazalika wasu kuma na bukatar ganin gwamnati ta shigo da sabbin tsare-tsaren da za su kawo sauyin tafiyar da al'amura cikin sauki. Hakan yasa muka ji ra'ayoyin 'yan Najeriya game da irin fata da kuma muradun da suke son cimmawa a shekarar 2024. Kuma wani irin sauye-sauye suke hankorin ganin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu za ta yi da zai taimaka wajen kawo sauƙin lamura a cikin wannan sabuwar shekara.
Sunana Abdullahi San Kinshasa Street, Block 36. Burina shugaban ƙasa ya bude boda, ya rage kuɗin mai, sannan abinci a rage farashi, sannan kuma kaya su sauka kamar yadda talakawa za su ji daɗin domin makarɗiyar nan da Allah ya sa muka zaɓe yi to mun talaka su suka yi uwa muka biya a kan cewa mun ji mun gani zai mana adalci a rayuwa.
Sunana Bashir Mai Shinkafa daga Gusau a jihar Zamfaran Najeriya. Cewa kuma guri na akan gwamnatin shugaba Tinubu to shine na ɗaya Allah Ubangiji shi taimake su ya maida hankalinsu akan matsalar tsaron da ta addabi arewa maso yammacin Najeriya. Musamman wannan yanki namu na Sokoto, Kebbi, Zamfara har ma da Katsina.
Sunana Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga nan jihar Gombe. Ba ni da burin da ya wuce samun salama da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma yalwar arziki a wannan shekara ta 2024 da muka shiga. Domin a shekaran baya al'umma sun fuskanci kalubale na hauhawan kayayyakin masarufi da tsadar man fetur da dai sauran matsaloli na canjin kuɗi. Muna fata wannan shekara da muka shiga Ubangiji Allah ya sa mun shiga cikin sa'a da kuma nasarori da kuma sa'ada.
Sunana Idris M. Idris Damaturu daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina fata gwamnatin shugaba Tinubu ta yi wa Allah ta yi duba ga tsohon alƙawarin da tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi na shimfiɗa titin Dogo wato hanyar jirgin ƙasa daga birnin Fatakwal zuwa birnin Maiduguri na jihar Borno, wadda wannan haƙiƙa zai sauƙaƙa wa al'ummar yankunan mu musamman na arewa maso gabashin Najeriya wajen samun sauƙin jigila ko kuma sufuri. Haka zalika ina fatan gwamnatin shugaba Tinubu ta yi duba na tsanaki kan abin da ya shafi cimaka. Mu dai muna fatan gwamnatin ta ba da damar a shigo da abinci kamar yadda ake a baya domin wallahi 'yan ƙasa suna cikin halin yunwa.
Sunana Usman Shitu Mahuta, karamar hukumar Dandine jihar Katsina a Najeriya. Ina yi ma dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da al'ummar duniya baki daya murnar shiga sabuwar shekara ta 2024. Ina so in yi amfani da wannan dama wurin kira ga sabon shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya duba Allah ya maida hankali akan matsalar tsaro domin ita ce tafi damun al'ummar Najeriya musamman yankin arewa. Arewa ta fi kusan shekara 10 tana fama da kashe-kashe da sace-sace da abubuwa na matsalar tsaro kala-kala. Muna fatan shugaba Bola Ahmed Tinubu zai duba matsalar tsaro domin idan aka magance matsalar tsaro to insha Allah za a samu zaman lafiya, jama'a za a je gona, a je kasuwa, yara 'yan makaranta za a tafi makaranta.
Masu iya magana da suka ce ra'ayi riga kowa da irin tashi, to fatan kowane dan Najeriya dai shine samun zaman lafiya da farfadowar tattalin arzikin kasar. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To kai da Rukayya Basha daga batun muradin 'yan Najeriya, kuma yanzu zamu koma kan harkokin tsaro da zaman lafiya. Najeriya mai yawan al'umma masu al'adu da mabambantan addinai, lamarin da wasu ke ganin yana tasiri wajen haddasa rashin zaman lafiya musamman ma a wasu yankunan arewacin kasar baya ga matsalar tsaron da ta addabi yankin. A makon karshe na watan Disamban bara ne wasu al'umomi a jihar Plateau suka tsinci kansu cikin yanayin tashin hankali wanda ya sanadiyar rasa ran akalla mutum 100. A wata tattaunawa da Malam Awwal Malami, wani dan Najeriya mazaunin Kaduna, yayin wata ziyara da ya kawo ofishin muryar Amurka a nan Washington DC, na nemi jin ra'ayin shi a game da musabbabin irin wannan tashe-tashen hankulan, sai ya ce:
"Wato Malama Aisha, duk inda kika ga an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, to an shimfiɗa adalci ne. Duk inda aka samu rashin adalci, to dole a yi ta samun tashin-tashina. Kuma shi adalci waɗanda ya kamata su ɗabbaka shi a tabbatar da cewa ya gudana babu kamar shugabanni. Idan shugabanci ya zama mai adalci ne, to dole mabiya su yi ma shugabanni biyayya. Amma idan shugabanni suka kima mabiya adalci, to fa ba za su samu irin wannan biyayya da ya kamata mabiya su yi masu ba. To babban abin da ke damun mu a Najeriya akwai nau'in rashin adalci wanda shi ne ya kawo dukkanin abubuwan da ake ciki. Shugabanci idan Allah ya ba mutum, ya kamata ya wajaba gare shi ya makowa adalci. Ko yankin ku ɗaya, bangaren ɗaya kuka zo, ko addinin ku ɗaya, ko ba addinin ku ɗaya ba, duka za ka yi makowa adalci daidai da yadda za ka yi manaka. Kuma wannan shi ne karantarwa ta addini, shi ne karantarwa ta al'adunmu. Za mu iya tunawa Najeriya yana daga cikin ƙasashe wanda suka fi kowa zaman lafiya a da, musamman muka duba daga bayan samun yancin kai. To mun samu kyakkyawan zamantakewa da mu da makwabtanmu. Kamar misali, daga garin da nazo Kaduna, muna fama da rashin zaman lafiya, amma kafin alif da 1970 da bayan wannan muna zaune lafiya, da za ka ga muna makwabtaka da kabilu daban-daban da addinai daban-daban, mun cakuɗu da juna, muna soyayya da juna a matsayin mu na 'yan adam da za mu iya rayuwa yadda Allah ya halicce mu, da Allah ya ga dama da sai mu jinsi ɗaya, amma bai shiri haka ba. Ya shirya mana rayuwa mu rayu da tsakaninmu da waɗanda ba irin aƙidan ba ko addininmu ba. To amma saboda akwai adalci da fahimtar juna, baka taɓa jin an samu wata ɓarkewar rashin zaman lafiya ballantana har ta kai ga kashe-kashen rayuka ba. Amma abin takaici sai gashi an waye gari yau, kusan an ware yau wannan mai addinin bai isa ya zauna a wannan bangare ba, wannan bai isa ya zauna a bangare ba. To gaskiya duk wannan yana daga cikin abubuwa na rashin adalci, wanda ko yanzu in an dawo aka yi ma kowa adalci, to kowa hankalin shi zai kwanta, za ka ga ba fifita wata kabila ko wani addini a kan ka ba, to kowa zai zungumi, abin nan kuma zai mashi shugabanni biyayya.
Malam Awwal Malami kenan a tattaunawar shi da muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan sabuwar shekarar ta 2024. Mustapha Nasiru Batsari, kareka.
‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana fatan alheri tare da yin fatar samun sauƙin rayuwa a sabuwar shekarar miladiya ta 2024 da muka shiga. A shekara ta 2023 da ta gabata dai, ‘yan Najeriya sun fuskanci ƙalubale na tsadar rayuwa a sakamakon cire tallafin mai da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi. Ko baya ga matsalar tsadar rayuwar dai, akwai matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda ‘yan bindiga suka addabi sassan Najeriya, musamman a jihohin arewacin ƙasar. Malam Umar Larat Aliyu mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum a jihar Naija, ya ce suna ciki da fatan alheri akan sabuwar shekarar ta 2024 miladiya, sannan suna fatan samun sauƙin rayuwa da ke ci gaba da addabar talakawan ƙasar.
To muna fata cewa Allah sa albarka a cikin wannan sabon shekara da muke ciki, muna fata alheri masu yawa a cikin wannan wata da muke ciki, kuma roƙon Allah da kuma gwamnati cewa waɗannan abubuwa da suka dame mu da muka kawo daga wajen shekara mai wucewa, kamar irin maganganu, irin wahaloli da mutane suke sha na rashi, na yunwa da tsadan mai, da kuma dai masarufin abubuwa rayuwa gaba ɗaya, Allah sa sa gwamnati kamar yadda shi shugaban kasa ya faɗi Allah sa a samu sauki har da mutanen nan masu daban mutane ko da yake an fara samu sauki amma saukin dai kam gaskiya ba abin a zo a gani bane tukunna sauki ana maganar tsaro kenan yanda ƴan bandit din nan ƴan bindiga dadi suke kwasa mutane Allah ya kamata gwamnati ta tsaya tsayin daka su ga cewa wannan abuwa ya kawar kuma maganar kayan abinci ga Allah su duba su yi ma mutane sauki akwai yanda za su yi su yi sauki din nan kuma sun san yanda za su yi su kawo sauki su ba su wahala mutane na wahala za ka kamar yanzu nan ka ga shugaban kasa za ka ga gwamnati suna yawo da mota 20 a bayan su wayansu kuma sun faki mota din su ba su iya tafiya da shi saboda ba mai saboda haka su duba rayuwar jama'a su tausaya ma jama'a jama'a suka zabe su saboda su yi musu aiki amma ga su suna jin dadi jama'a kuma suna cikin wahala
yanzu kana ganin kasafin kuɗin nan na shekara ta 2024 a hasashenku zai taimaka a samu sauƙin rayuwa din nan da kake magana
to kaga abin da dai suka faɗi kenan ayyin budget daban implementation na budget din kuma shine matsala gashi cewa ga abin da za a tsara shi da kyau amma wurin implementing sai ga an tauye zai ga ya zama labari kawai saboda ba su damu da abin da ke faruwa da cikin jama'a ba gaskiya wallahi budget din yana da kyau a tsare amma wurin implementing din shi to shine muke fata don Allah yanda suka tsara shi su yi kokari su yi haiki da shi saboda jama'a su samu walwala
to shi ma dai jigo a jam'iyyar APC a Najeriya Alhaji Abdul Qadir Shehu na Funtuwa ya ce suna buƙatar dawo da tallafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi a bara domin ƴan ƙasa su samu sa'ida
fatan muna so mu ga canji a ƙasa canji shine irin wahalallun da ake ta fama mata suke ta fama da shi a ƙasar nan mu ga an samu canji mutane sun samu waraka sun samu sauƙin rayuwa da irin duk matsalolin da ake fama da shi a ƙasar nan kuma shugaban ƙasa a jawabin shi ya ce mutane za su samu waraka za su samu sauƙi muna fata mu ga haka
kuna ganin batun tallafin nan ya kamata a dawo da shi koko dai akwai wani canji da kuke sa ran gani
to tallafi dai yanzu muna so a dawo da shi in zai dawo ko da yake ko mutane masana tattalin arzikin ƙasa sun ci hayar tallafin nan ba a cire ba ana ba da wani abu to in ko ana yin tallafin nan yana nan ya kamata a ce mutane sun samu sauki a irin wannan wahalalun da ake sha ƴan kwanakin nan
to kuna ganin dawo da tallafin zai sa ƴan ƙasa su samu sauki kenan
kai ne zama alheri zai sa samu sauƙin ana so in kuma ba zai zama alheri ba za a samu sauƙin mu sai a samu hanyar da zai mutane za su samu sauƙin rayuwa saboda abin ya kai inda ya kai ya kai inda in ba a tsammani a ƙasar nan inda mutane suna shan wahala
akan matsalar rashin tsaro kuwa a jihar Niger da ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar ƴan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa Alhaji Abdul Qadir Shehu na Funtuwa ya ce sai al'umma sun ba da haɗin kai ne za a samu nasarar shawo kan wannan lamari
a maganar harkar tsaron nan gaskiya daga ƙasa ne har mu da muke kuka abubuwan da ke faruwa a kan tsaro har da mu a ciki saboda a cikin mu ake samun masu ba da bayanai wanda ake cewa informa to haka ta har yanzu akwai matsala har da mu ya mu ba gwamnati kawai ba
na'am to yanzu me fatan ku akan tsaron nan ita wannan sabo shekara
fatan mu shine gwamnati ta ɗauki mataki mai tsauri akan wa'annan ƴan ta'addan tunda dai su jami'an tsaro suna kokarin su akwai ƴan sanda zaka aka doka yi watan shida ba a ba su alawan da ake ba su ba to kaga duk wannan yana da cikin irin matsalolin da ake samu su wanda aka doka jami'an tsaro suna yaki da wannan ƴan ta'addan hakkin su an ba a ba su to kaga akwai matsala
to su ma dai wasu daga cikin kananan ƴan kasuwa da muka zanta da su a nan jihar Niger game da sabuwar shekarar sun ce suna fatar samun sauƙin tsaro a wannan sabuwar shekara ta 2024
sunana Alhaji Dantani a ci a rage don gobe ciyaman na tsohuwar kasuwar Kwantagora fatana da wannan sabuwar shekara ubangiji Allah ya da muka ga wannan sabuwar shekara lafiya Allah sa kuma ga wata sabuwar shekara lafiya Allah ubangiji ya sa abinci ya ƙara sauki cikin wannan sabuwar shekara Allah kuma ya ƙara mana tsaro cikin wannan sabuwar shekara Allah kuma ya ƙara taimakon mu cikin wannan sabuwar shekara
sunana Hajji Alhaji Umar Abdullahi ni ne woman leader na Jos C gaba ɗaya na mata yan kasuwa gaskiya ina ma al'umma Najeriya fata alheri gaba daya da wannan sabon shekara da muka shiga Allah maimaita mana ubangiji Allah ya tsare mu alherin da ke ciki Allah ubangiji ya sa mana ciki wanda ba alheri ba Allah gusan mana da shi
sunana Suleiman Muhammad ne sakatare na wannan kungiya na ma'auna Kwantagora to babban fata na a cikin wannan sabon shekara ubangiji Allah ba mu zaman lafiya domin idan babu zaman lafiya babu ci gaba mutum a samu zaman lafiya to za a samu ci gaba
sunana Asabe Bello wannan shekara muna fatan alheri, Allah kuma ka kabe mana fitina.
To a cikin jawabin da ya gabatar akan sabuwar shekarar miladiya ta 2024 dai, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce ya san halin da ƴan ƙasa ke ciki musamman akan cire tallafin mai da yayi, amma suna nan suna bin hanyoyi da za a sauƙaƙa ma ƴan Najeriya. A nan jihar Niger ma dai gwamnatin jihar ta ce ta yi sabon tsari na bunƙasa aikin noma da ɗaukar sabbin ma'aikatan gwamnati da kuma ƙara matsakaimi a yaƙi da ƴan bindiga da suka addabi jama'a a wasu yankuna na jihar Niger. Kamar yadda sakataren labarai na gwamnan jihar Niger Alhaji Ibrahim Bolagi ya yi ƙarin bayani.
Gaskiya wannan gwamnati ta yi tsari cewa za ta yi aiki tukuru daga nan January za mu aiki. Zai tattauna da stakeholders da kowane local government sannan ya san ra'ayinsu, ya san yadda zai kara musu aiki, kara yin musu aiki. Sannan a kan noma za a saya tractoci kamar 300 insha Allah.
Akwai batun ɗaukar ma'aikatan nan bincike ya nuna babu ma ƙananan ma'aikata yanzu a Niger, duka daga 'yan level 9 zuwa sama ne ƙananan babu. Kuna da shirin ɗaukar sabbin ma'aikata ko?
Akwai shiri, ya riga ma ya ɗauka kamar 1000 already ai ana nan a ciki, amma daga yanzu da zuwa Disamba kuma wannan shekara insha Allah za ga canji sosai akan ma'aikata.
Sai batun tsaro, jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar tsaron nan wasu wurare, wani bayani za ku yi ma jama'a akan wannan?
Ai maganar tsaro ba na mutum daya ba ne, ba gwamnati kawai ba da jama'a, amma shi ya riga ya tada da sojoji duka da nan iska da nan kasa da nan duka za su sa hannu gaba daya su yake abu na biyu insha Allah. Abu ma yanzu ya yi sauki fiye da da.
Fata dai Allah ya karbi addu'o'in bayansa akan fata na alheri da samun sauƙin rayuwa a sabuwar shekarar ta 2024 miladiya da muka shiga. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida Mustapha Nasiru Batsari. Sashen Hausa na muryar Hausa ake, wato sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. Masu sauraro kafin mu shiga ba a shakata da wannan wakar. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
A karshen makon da ya gabata ne ya kammala karo na 44 na takobin kokowar gargajiya na jamhuriyar Niger a garin Agadez, kuma an yi karon karshe ne tsakanin Abdul Kadir Isaka Isaka na jihar Dosso da Mati Sule na jihar Maradi, inda bayan mintuna 8 da ɗan dakikoki sai kokowar ta yi wani abu kamar da za ku ji a lokacin da talabijin da radio RTN na jamhuriyar Niger ke watsa shirin kai tsaye. Abdul Kadir Isaka Isaka na jihar Dosso ne yallashi takobi na 8 wa wannan jihar, kuma na 6 da lashewa, wanda Isaka Isaka Kadir a dai tarihin kokon gargajiya ta jamhuriyar ta Niger shine ke kasancewa gagaraba dawo tunda shi kadai ne yallashi takobin har so 6, kuma yayi nasara a shekara ta 2015 da 2016 da 2019 da 2021 da 2022 da kuma bana 2023. Kenan cika makin 6 ya kasance da 3 ce daga juna. Dan kokowar ya samu tukuicin doki da sefa miliyan 12 da kyaututtuka da dama. Prime Minister Ali Lamin Zanni da ke tare da rakiyar Prime Ministocin Burkina Faso da na Mali ya jagoranci bikin karshen kokowar, inda daga bisani yayi wannan jawabi. Hasali ma waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da ƙarshen kokowar ta bana.
Mai sajira boyan shawa tun da an ƙare lahiya, kowa ya koma gidansa lahiya, Allah kai kowa gidansa lahiya. Agogo muka so ga shi sarkin Allah ya gaba su 6 da Allah ya dakata su samu.
Ita kokowa haka ta gada. Duka 'yan ƙasa ne, da 'yan jihar, 'yan jihar duka na ƙasa ne. Gode mu Allah danka ya tsaya an ƙare lafiya.
Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida na mutanen Kwanne, yanzu kuma kamun mu karbi wato kafin mu yi karkarin shirin ga Ibrahim da labarai a takaice.
To a takaicen, wani harin da Isra'ila ta kai da jirgi mara matuki da daren yau Talata kan ofishin kungiyar Hamas da ke wani gefen birnin Beirut ya halaka wani babban jami'in kungiyar Hamas mai suna Saleh Al-Aruri a cewar kungiyar mayakan da kuma kafafen yada labaran gabar ta tsakiya. Shugabar jami'ar Harvard ta nan Amurka Claudine Gay Time Rabus a cewar jaridar Harvard Crimson ta ɗaliban Harvard a yau ɗinnan Talata, bayan da ita da wasu sauran shugabannin fitattun jami'o'in Amurka suka fuskanci matuƙar caccaka saboda irin yadda suka bayar da ba'asi gaban Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka game da batun tsanar Yahudawa. Rasha ta kaddamar da wasu munanan hare-haren makamai masu linzami waɗanda suka halaka mutane aƙalla 4 baya ga rawar da ta gomai a Kyiv da Kharkiv a cewar jami'an gwamnatin Ukraine a yau ɗinnan Talata. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce sojojin Rasha sun yi amfani ne da jirage marasa matuƙa 35 da makamai masu linzami 99 a ciki, har da wasu da aka harbo daga jiragen sama da kuma na ruwa. To amma bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo dukkanin jiragen da ma 72 daga cikin makamai masu linzamin. Turkiya, ɗan sandan Turkiya sun kama wasu mutane 33 da suke zargi da gudanar da ayyukan leƙen asiri ma ƙungiyar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad da kuma farautar wasu baƙi da ke zama a Turkiya, a cewar ministan cikin gidan Turkiya Ali Yarkalaya a yau ɗinnan Talata. A watan jiya dai, jami'an gwamnatin Turkiya sun gargaɗi Isra'ila game da abin da suka kira sakamako mai tsanani muddin suka yi kokarin farautar mutanen.
To masu sauraro, da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a yinin yau. sai kuma zuwa gobe da safin ku idan Allah ya kai mu misalin karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. A ji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safi. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatarwa, sai Fiona wa Mai Nanduru da ta shirya kuma ta bada umarni, sai wanda ya sada mu da ku Mr. Sidrak Franklin, ni Aisha Muaz nake muku fatan kwana lafiya.